yake. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da wannan shirin a yau Litini. 20 ga watan Afrilun shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji sabon kididdigar alƙalman mutane da ke ɗauke da cutar COVID-19 a Najeriya. Za kuma a ji cewa hukumomin gwamnatin jihar Borno sun tabbatar da mutum na farko da ke ɗauke da cutar coronavirus a jihar. Sannan za mu kawo muku rahoto na musamman game da batutuwa da suka fi yin tasiri a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Bayan nan kuma za mu kawo muku shirin wasanni a taƙaice, amma fa duk wannan sai bayan mun ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. Kasashe da dama a faɗin duniya na ɗaukar matakai domin sassauta dokar hana zirga-zirga da suka saka saboda hana yaduwar cutar coronavirus. Hukumomi a ƙasar Jamus sun baiwa wasu ƙananan shaguna damar buɗewa don ci gaba da kasuwancinsu a yau Litinin, amma dokar ba da tazara a tsakanin jama'a na ci gaba da aiki. Ko a ƙasar Albaniya, ɗaruruwan masu ƙananan sana'o'i sun fito don gudanar da kasuwancinsu a yau Litinin a karon farko a cikin tsawon wata ɗaya. Masu kamun kifi da sana'o'in abinci ma an ba su damar komawa bakin sana'o'insu. A ƙasar Sri Lanka kuwa an sassauta dokar a kusan kashi 2/3 na ƙasar, da kuma shirin cire dokar a sauran ɓangarorin ƙasar nan da zuwa ranar Laraba. Ɗalibai a ƙasar Norway sun koma makarantu a yau Litinin. Su kuwa na ƙasar Denmark na shirin komawa makaranta a ranar Laraba. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce wannan ƙwarin gwiwa ne daga ƙasashe na shirye-shiryen sassauta dokar taƙaita mu'amala, amma yana ƙara jan hankali da a ɗauki matakan sannu a hankali. Kwanaki kaɗan kamun a fara azumin watan Ramadana, ƙasashen musulmai a faɗin duniya na juyayin yadda azumin zai zo musu a cikin matsanancin halin annobar coronavirus. A cikin dokokin hana cuɗanya, a daidai wannan lokaci da cuɗanya take a wani zaman sashe na ibada, watan mafi tsarki a kalandar musulunci, wata ne na haɗuwar jama'a tare da taimakawa da jin ƙan juna da kuma yawaita ayyukan ibada. Amma a yayin da aka rufe masallatai da kuma dokokin hana salloli cikin jam'i tun daga ƙasar Senegal har zuwa kudancin Asiya, fiye da mutum biliyan 1 da miliyan 800 musulmi ke fuskantar azumin yadda ba su taɓa gani ba a rayuwarsu. A ƙasashen musulmai a duk faɗin duniya an shiga cikin wani hali na fargaba gabanin tahowar watan da ake tsammanin somawarsa a ranar Alhamis. Musulmai a ko'ina sukan buɗe ƙofofin gidajensu don taron maƙota a gidajensu a ci abinci a watan azumi lokacin buɗe baki, amma a wannan shekarar da alamu hakan ba zai yiwu ba. Kasuwannin hannayen jarin Asiya sun fara motsi a yau Litinin, a daidai lokacin da masu saka hannayen jari ke ci gaba da dakon alamun inda akalar tattalin arzikin duniya zai juya a cikin wannan lokaci na annobar coronavirus. Kamfanin Japan Nikkei ya ɗanyi ƙasa da kashi 1/100 a yammacin yau Litinin, a inda hannayen jarin Hong Kong, Seoul da Shanghai suka ɗaiɗaice. Haka kasuwar Australia ta S&P ASX duk suka yi ƙasa da kimanin kashi 1/100. A halin da ake ciki kuma kasuwar mai na ci gaba da yin ƙasa, inda kasuwar man Amurka na ɗanyen mai ta faɗi da kashi 15/100 akan dala 15.54 akan kowace gangar ɗanyen mai. Sai ɗanyen mai na Brent da na ƙasa da ƙasa suka tashi da fiye da dala 27 a kowace gangar mai, watan sun yi ƙasa da kashi 1.7/100. A daidai lokacin da annobar COVID-19 ke ɗaukar rayuka da hargitsa duniya, mata da 'yan mata da suka bar gidajensu na ƙara shiga hatsarin fuskantar ayyukan cin zarafi da suka shafi jinsi, a cewar hukumar kare haƙƙin 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. akwai buƙatar bada kulawar gaggawa don kare haƙƙin 'yan gudun hijira da mata da ƙananan yara 'yan mata waɗanda suka rasa matsugunansu musamman a daidai wannan lokaci na annoba. Su ne kan gaba wajen shiga mawuyacin hali a wannan marra. Kada a bar wata ƙofa ga masu cin zarafinsu, kana kada mu bari a ci gaba da cutar da waɗannan matan. Mataimakiyar shugaban hukumar Gillian Triggs ta bayyana hakan. Wannan kulle da keɓe mutane da ake yi don daƙile yaduwar annobar COVID-19 ya haddasa ƙaruwar matsalolin zamantakewar yau da kullum. Sakamakon rashin kaiwa da komowa da rufe duk wasu wuraren ayyuka. Triggs ta ƙara da cewar hakan zai sa a tilastawa mata zinace-zinace da kuma yi wa yara auren wuri da dangi suke musu domin tsira da rai.
Madalla Yusuf kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu. An samu sabon kididdigar mutane da suka kamu da cutar coronavirus a Najeriya, wanda alƙaluma suka nuna sun kai 627, kuma a karin farko an samu mutane 86 ɗauke da cutar a rana ɗaya. Jihar Lagos ce da ke kan gaba da mutane 70, abinda ke ci gaba da tada hankulan al'ummar ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Lagos, Babangida Jibril, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai matakan da gwamnatin jihar Lagos ta dauka tare da cibiyar NCDC mai yaki da cutar corona a Najeriya na shiga gida-gida tare da yin gwaji akan al'umma ya taimaka wajen ƙara yawan masu dauke da wannan cuta a Najeriya. Rahoton na baya-bayan nan da cibiyar ta fitar da ya nuna cewa a karon farko an samu mutane 86 masu dauke da wannan cuta a rana ɗaya a Najeriya. Jihar Lagos an samu mutane 70, inda birnin Abuja aka samu mutane 7, sai Katsina 3, Akwa Ibom guda 3, sai jihohin Jigawa, Bauchi da Borno aka samu mutum ɗaya. Jihohin Jigawa da Borno dai su ne sabbin jihohi da aka samu na masu dauke da wannan cuta. Kididdiga gaba ɗaya da cibiyar ta fitar yanzu ya nuna akwai mutane 627 ba aka tabbatar sun kamu da cutar ta coronavirus, bayan 170 da aka sallama, sai kuma 21 da suka rasa rayukansu. Yanzu dai jihar Lagos da tafi kowace jiha yau basu dauke da wannan cuta ta coronavirus ta dauki matakan kafa cibiyoyin yin gwaji a danan hukumomi 20 da ke jihar. Rahotanni da baya-bayan nan ma kamar da kwamishinan lafiya a jihar Professor Akin Abayomi ya fitar na nuni da cewa ƙananan hukumomi 3 ne daga cikin 20 da har yanzu ba a samu masu dauke da wannan cuta ta coronavirus ba. Ƙananan hukumomin kuwa sun hada da Ajeromi, Ifilodun da Epe da kuma ƙaramar hukumar Ojo. Ƙananan hukumomin da aka fi samu masu dauke da wannan cuta dai, kamar da kwamishinan lafiya Professor Abayomi ya bayani, sun hada da ƙaramar hukumar Mellan, sai kuma Eti Osa, sannan kuma sai ƙaramar hukumar Ikeja da ke zama babban birnin jihar ta Lagos. Kawai yanzu cibiyar NCDC ta bada shawara ga 'yan Najeriya da su fara amfani da takunkumin fuska a duk lokacin da suka fito waje ko kuma suke cikin mutane da dama, lamarin da zai taimaka wajen rage bazuwan cutar a tsakanin al'umma. Jihohin ƙasar da dama sun dauki matakin rufe al'ummominsu a gidaje domin daƙile bazuwar cutar. Ma'aikata kama daga 'yan jaridu da likitoci da sauran ma'aikata na fuskantar hatsari dangane da mu'amala da suke yi walau dai da masu dauke da wannan cuta ko kuma waɗanda suka yi mu'amala da masu wannan cuta. Babangida Jibril, muryar Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibril. Daga birnin Ikko, bari mu koma birnin Shehu, inda mataimakin gwamnan jihar Alhaji Umar Usman Kadafuru a wata tattaunawar da ya yi da wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda Biyu ya tabbatar masa da samun mutum na farko da ya kamu da cutar coronavirus, wanda tuni ya riga mu gidan gaskiya.
Yanzu muna tare da mai girma mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafuru. Ran ka daɗe yanzu kai bayani game da bullon cutar da aka samu na COVID-19 a jihar Borno. Ko za ka bayyana jawabi cikin harshen Hausa?
Kamar yadda kai magana, an samu wani ne da ya zo daga, an kawo shi daga Fulka, mutumin Borno ne wanda bai da lafiya yana aiki da MSF Spain. Aka kawo shi Teaching Hospital Maiduguri domin baya jin dadi kuma Allah ya mashi cikawa, amma bayan haka an doki sample an ji an yi test kuma sakamakon test din ya nuna akan cewa yana da wannan cuta da ake fada coronavirus ko COVID-19. To shine bayani a takaice da muka yi wa jama'a, sannan kuma a cikin maganganun da nayi na ce akan cewa mataki an doka da yawa, yanzu kamar kusan mutane ana tsammani kusan mutane a 94 da 7 an ga an doki samples din su, a cikin su kusan 64 a cikin Maiduguri, 34 a cikin mutanen da suka zo daga Fulka. Kokarin da muke yi shine yanzu ana kokari a ga cewa an bi sawun duk wanda suka samu cudanya da shi marigayin nan. Sannan kuma muna kira ga jama'a kan cewa yanzu har yanzu kowa ya kwantar da hankalin shi, a yi biyayya ga dokokin da aka fita na tsare-tsare, kamar na wanke hannu, kamar na irin kar a dinga cunkusu a cikin jama'a, kowa dai ya dan gillace daga cikin irin tare-tare kamar su suna auratayya da wasu makamannin su. A matsayin mu na committee kuma zan ba da shawarwari ababen da ya kamata a yi.
Ranka da ɗaya in ka duba kama ita ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayanin cewa ya kamata a ce an rage kaman cunkoso musamman ba a sansanin 'yan gudun hijira. Kamar mai ƙungiyar kwamitin ka take da ganin cewa an rage irin wannan cunkoso don kare al'umma kama daga wannan cuta.
Tun ranar da aka yi kwamitin nan mun zo na kasa, muna da development partners wanda yawanci su ma suke managing IDP camps da muke kira. So mun yi reviewing abu ne wanda ka sani da za ta nemi dimbin kuɗi da yawa da makamantansu. Mun zo na mun yi designing yadda za mu yi decongesting wannan IDP camp ɗin, kuma muna kan shi. Insha Allah kwanan za ku fara ganin yadda matakan za su fara nunowa game da irin matakan da aka doka.
Akwai hana dokar fita da kuka kafa nan ma tsakanin jihohi, haka nan daga wannan jiha zuwa wacce jiha. Akwai wasu daga kaman suka bijire su ce sai sun kama hanya sai tafi wasu garuruwa. Kabiru mun tashi kuke doka a kansu.
Aika mu yanzu duk wanda muka kama akan cewa ya ke bi umurnin da aka faɗa na tafiye-tafiye, ba mu wani abu za mu doke shi ne mu je mu kebe su a Hatch Camp sai su yi kwana 14 kafin sai mu bar su su shiga ko su samu ɗan uwansu ko iyalensu.
Akwai nuka kame ne yanzu a halin yanzu?
Akwai.
Sun kai kamar nawa?
Sun fi dai na san dai sun fi mutum 50 yanzu haka a can.
Kuma duk na gaba da aka kame su ma haka za a yi musu gida?
Nan gaba haka za a yi. Ko yanzu ma ko kai na kama an ji ma zan kai ka can.
A kai da Haruna Dauda biyu. Yayin da cutar coronavirus ke rada yaduwa a jihohin Najeriya, wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi nazarin matakan da wasu jihohi a shiyar arewa maso yammacin kasar suke dauka da zimmar daɗin yaduwar cutar da ma sauran batutuwa da suka fi tasiri a yankin. Gare ka.
Har yanzu batun hana yaduwar coronavirus ke zama mafi tasirin labari a yankin arewa maso yamma, don yadda cutar ta karu a Katsina, Kano, da kuma matakan kau dabara da Sokoto ta dauka na rufe kan iyaka don hana kwararowar jama'a daga ƙetare. Yayin da matakan hana zirga-zirga suka zama ba sabon ba a Kano, wasu mutanen jihar Kebbi na fatan samun doka mai tsauri a jihar da za ta hana mutane shige da fice musamman ma daga kan iyaka ko tsakanin jiha da jiha. Ga ra'ayin Bakabi Malam Murtala Kimba.
Yanzu inda ka ji an samu labari na wannan kesin, zaka isko cewa wasu baki suka shigo da ita mahi yawanci. Mu tunda ba mu da wannan case din yanzu sofa, abinda ya kamata gwamnati ta dauki matakin hana shigowar wasu baki, koda ko dan jiha Kebbi ne. In ma ya shigo dan jiha Kebbi ne, to ai quarantine din ne na waɗannan lokuta na kwana 14, ba wai ya shigo Kebbi sullamun lai ba, babu wanda ya san san da ya shigo.
Amma in an duba jihar Kebbi nan tana da kan iyaka da kasashen waje,
tana kan iyaka da kasashen ƙetare kamar Benin da Niger Republic, sannan kasashen da duka biyu suna da wagga matsala ta case na coronavirus dinna. Ni ne ga maka akwai mutane da yawa, ko yau na ga wanda ya hito daga Kwatano ya taho Kebbi, shekaran jiya na ga wanda ya hito, yau in ka je bakin boda ka tsaya ko Kamba zaka ga mutane bila adadin waɗanda ka kwararowa, ko ƴan ƙasa ne ko kuma a'a wasu ne waɗanda ke shigo muna cikin jihanmu. Idan aka ce wai sai an jira a'a sai an samu kes, sannan gwamnati za ta taho ta ware dodon bango tana wani to me an wane abinda ka san da shi kuma kana gani ba ma jiha ba kasa gaba daya kowa na kokarin daukan matakin hana shigowa irin waga cuta jiha tai to kai ba mu ga matakin da ka dauka ba na daya in ka shiga wasu jihohi zaka ga sun aje jami'an tsaro ma'ana kan sanda soja da civil defense da jami'an kiwon lahiya ana sa wannan thermometer auna temperature dinka a gani cewa ye temperature dinka to nan babu kowa in ka koma bodar Kebbi da Zamfara babu wani ma'aikaci jami'in jihar Kebbi wanda zai tare kai ce maka ina ka hito ko ina za ka
amma ba za ka rasa jin jihohin da aka kafa musu irin waɗannan dokoki suna ta korafi suna kuka cewa an takura musu ba
eh to amma abinda annan Mallam Nasiru an sani cewa akwai jihohin da suke kuka cewa an takura musu amma kuma ita gwamnati tana diba miye yake da alfanu ga jama'a
Jihar Kaduna da ta kwambi cikin wannan yanayi duk da sassaucin wasu sa'o'i a Talata da Larabar kowane mako don neman abinci da magani na ƙara sa mutane bukatar tallafin zaman gida ga abin da ɗaya daga malaman Islamiyya na jihar Sheikh Khalid Zakariya Jere ke cewa
saboda tarihi ya nuna kafin a halici dan adam sai da Allah subhanahu wataala ya tanadi abin da zai ci kusan shekara 4500 sai da Allah ya tanadi duk abin da dan adam yake bukata a rayuwarsa na ci ko na sha da kayan marmari sannan Allah subhanahu wataala ya samar da dan adam to sunan Allah ana gabatar ma dan adam abin da zai ci na bukatuwan shi kafin a ce ya zauna shi sai muka duba ko a Qur'ani Allah subhanahu wataala ya gaya ma annabi Adam yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine wanda ya samar muku abin da ke cikin kasa gaba daya in muka dauki wannan wajibi ne malamai su fito su yi ma gwamnati bayani tunda sun ce a zauna to wanda ya saba sai ya fita ya nemo sannan ya ci to yanzu an ce ya zauna to menene canjin fitan da zai nemo me za a bashi saboda dole ne ya bi umarnin gwamnati bisa dalilai na shari'a dole ne a kauce mu wannan annoba saboda tana yaduwa kuma abu ne a aikace to menene aka tanadan mishi ko ku an ce ya zauna me zai ci wannan da mata biyu wani uku yara 20 wani biyar wanda yayan yan uwa sun mutu sun bashi ya ake son ita to wajibi ne malamai su to su yi ma gwamnati bayani don wannan wajibin gwamnati ta dauki nauyin wannan matsala na al'umma kafin ta ce su zauna saboda zan faɗi magana hadisi a takaice hadisin nan da yake bayani akan tarihin da cewa manzo Allah Isra'i bin Miraji da yayi na karbo sallah a can sama ta daya Suraita da Annabi Adam sai ya ga wata mata tana zaune kyanwa ta je tana yayyage fuskokinta sai manzo Allah ya tambaya me ya faru sai aka ce ta daure ta ne bata ba ta abinci ba bata kuma ba ta taje ta nemo abinci ba shine take mata haka to idan har kyanwa za a yi mata haka manzo Allah ya ce to daga sakamakon wannan ta tafi wuta to idan za a tafi wuta sakamakon kyanwa ina dan adam
can kuma Katsina inda Dr. Aliyu Yakubu ya riga mu gidan gaskiya sanadiyar coronavirus har hakan ya sanya ana zirga-zirga a daura akwai labari mai dadi inda matar marigayin ta zama bata da cutar a matakin gwaji na biyu amma ƴaƴan marigayin da ke cewa sam lafiyar su kalau na ci gaba da zama a killace don gwaji ya nuna suna da cutar injiniya Yakubu Danja shine commissioner lafiya na jihar
cikin ɗigon da aka yi aka ƙara maidawa domin ƙara awo sakamako ya fito kuma sakamako ya nuna ita uwar a yanzu tana nan a negative wato ba ta da wannan cutar tare da ita amma waɗannan yara har yanzu suna nan da wannan cuta kuma duk muna ci gaba da masu magunguna don haka ne sai muka keɓe uwar daban ƴaƴan daban inda ita ta zama negative sai mun ƙara ci gaba da kulawa da ita sannan kuma bayan wasu adadin kwanaki mu ƙara aikawa domin a samu sakamako wanda shi ne zai iya fitar da ita daga gurin isolation din ko kuma a ci gaba da ajiye ta.
So nawa ake yin gwaji a tabbatar cewa mutum yana da wannan cuta ta annoba?
Yawanci akan yi sau uku ne. Na farko wanda za a auna a tabbatar cewa wannan cuta ta shige mutum wanda kuma shi ne zai salar da za a kai mutum gurin ajiyewa wato isolation center zuwa tsawon kwanaki 10-14 za a ƙara ɗiba domin a ga tasirin maganin a jikinka sannan a ƙara kai awo in awo ya fito ya nuna baka da wannan cuta ba za a yi saurin sakin ka ba har sai an ƙara ɗiban wasu adadin kwanaki kamar kimanin 10-14 sannan a ƙara kaiwa sai sakamako ya ƙara dawowa a karo na biyu cewa baka da ita sannan za a samu kwanciyar hankalin da za a salami ka.
Me za ku ce wa mutane da suka ji labarin waɗannan yara musamman wasu wayafayin bidiyo da suka yi suke cewa suna ganin akwai wani abu da ba su yarda da shi ba game da wannan gwaji da aka yi musu, kamar lafiyar su kalau su ba abin da ya same su.
Wato babban kalubale ne wanda muke fuskanta kowa da irin salon yanda yake zuwa da irin nashi. Shi dai wannan abu na wannan cuta farko dai sabo cuta ce wadda yanzu ma masu bincike suke bincike su gane salanta da kuma yanda take tafiye da al'amuranta a jikin mutum. Don haka bincike a yanzu ya nuna cewa ba wai sai ka kwanta a kwanciyar rababa magashiyan sannan a ce kake da wannan cuta ba. A'a, akwai waɗanda takan zo musu da baki ɗaya ba su da wasu symptoms da za su nuna ga alamun tari ko mura ko toshewar makoshi ko zazzabi mai zafi, amma kuma suna nan tare da cutar. Wanda kuma illolin guda biyu ne, ko dai nan gaba ta nuna ka ko kuma ra'a mu'amalar da kake ta yi da mutane kana nan ka yaudara kanka cewa kai kana da lafiya, to ka je kuma kai ta goga ma waɗansu, cikin kuma waɗanda za ka goga ma ya zama akwai waɗanda su kuma cutar za ta tasiri wajen kwantar da su kuma halaka rayukansu. Don haka ya kamata mutane su ƙara fahimta cewa wannan abubuwa da gwamnati take yi tana yi ne domin ta taimaki al'umma ta ceto su daga wannan iftila'i. Ya kamata ya zama darasi cewa yanzu ƙasashen duniya fiye da 200 duk suna da wannan ciwo. Duk ta kamaka da wani abu na ibada ya Allah addinin musulunci ko addinin kiristanci, duk guraren ibadan nan namu an rufe. Idan ta tsamanka kasuwanci, duk guraren da ake da shi na kasuwanci a duniyar nan an rufe su. Abun nan sai da rai da lafiya ake yin. Don haka lafiyar ta na farko, mutane su fahimci abin da gwamnati take yi domin ta taimake su ne. Don haka a bada haɗin kai, babu wani abin da za a samu na nasara idan kawai haka nan a kama mutum kawai ake kana da cutar nan a je a rufe ta. Don Allah, me zai sa gwamnati ko jami'an gwamnati su yaudara kansu su je su aje ka su baka magani su baka abinci kawai haka nan don wani dalili? Suna yin wannan abin ne domin daɗin mutane, kuma muna fatan mutane su ƙara fahimta cewa wannan cuta ga yadda take ba dole sai an samu wasu alamu sun kwantar da mutum sannan a ce mutum yana da ciwon nan.
Kano kuma ra'ayi da ba amince da shi ba mai nuna an rabu da bukarar da mutuwar Abba Kyari da kwamishinan ayyuka na jihar Mu'azu Magaji ya yi ya sa gwamna Abdullahi Umar Ganduje sallamarsa daga mukami. Da alamu corona ko bata kwantar da mutum ba ta sa shi zaman gida, ƙarin kashe kuɗi da kuma rasa mukami in mutum bai taka tsantsan da furta kalamai ba. Nasiru Adamu Elhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Masu sauraro, sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waƙar.
Bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa, ya zana gina gida wanda ba shi dorewa, ya zana tara tufafin da wani sanyawa, ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa, ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa, ya zana ɗaura majanyin da za ya suncewa. Gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin a gincire kwana. Banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa, rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa, gami da takalma sun fi na kafar kowa, dangi agogo na ya fice na gunkowa, daidai da zobe na yafi hasashen kowa hata da biro na alkalam na zallawa ban gida na na zaka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana ban gida na da zaka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashe na gida dubu na gina ta na dun wajen kwana ciki da falo dubai daban daban dana dan tanadi na talauci dake sumun rana sannan in kauce wa idan duna dake bina banda sawaye na ga masu bi kona an dauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kona wai gida na
Har yanzu kuna tare da shirin dare na sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Agobe Talata idan Allah ya kai mu ne hukumar kwallon kafar nahiyar Turai wato UEFA za ta fitar da tsarin dawowa domin kammala gasannin ta na League na wannan kakar wasanni ta shekara ta 2019 da 2020 hukumar wadda za ta gudanar da wani taron bidiyo da dukkan hukumomin kwallon kafa na kasashe 55 da ke karkashin ta tana fatan kammala kakar wasannin a watan Agusta ko da yake ana ta babar hakan sakamakon dakatar da dukkan gasannin da aka yi baki daya sakamakon annobar coronavirus UEFA ta kafa kwamitoci biyu domin ba da shawarwari akan tsara jadawalin fafatawa wanda ake fatan samu ya zuwa akalla tsakiyar watan Mayu bayan taron ta na talata kuma kwamitin zartarwa na UEFA din zai gudanar da wani taro a ranar Alhamis wanda a cikin sa ake sa ran ba da bayani akan gasannin cin kofin nahiyar na maza da na mata wadanda duk aka daga su domin ba da damar fafata gasar Euro ta shekara ta 2020 a shekara ta gaba Dan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila Marcus Rashford ya kaddamar da wata gidauniya da ta tallafa wajen ciyar da yara yan makarantu a lokacin annobar coronavirus. Rashford mai shekaru 22 ya tara kudi miliyan 20 a karkashin gidauniyar tasa mai suna Fair Share inda suka rarraba kayan abinci ga dalibai da rufe makarantu ya hana su samun abincin da suke ci. Manyan shaguna sun tallafawa gidauniyar wajen gano waɗannan yaran da iyalansu da suka amfana da tallafin a yayin da dan wasan ya bayyana gamsuwa da nasarar da aka samu a cikin shirin ya zuwa yanzu. Hukumar kwallon zarika ruga ta duniya ta soma bincike akan shugaban kungiyar kwallon ta Fiji da ta goyi bayan fafutukar neman sake zaben sa Bill Belmont a matsayin shugaban hukumar ta duniya. Francis Kane na fuskantar matsin lamba akan yayi murabus a daidai lokacin da ake zargin sa da nuna wariya da bambanci. Hukumar ta ce ta dauki zarge-zargen da ake yi wa Kane da muhimmancin gaske ta yadda ba za ta yi wasa ba akan mutumin wanda aka taba yanke masa hukunci akan laifin kisa a shekara ta 2007. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Da Murtala Faruk Sanyin na. To mun dau har mun yi sallama da ku amma kafin nan ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
Kasashe da dama a fadin duniya na daukar matakai domin sassauta dokar hana zirga-zirga da suka saka saboda hana yaduwar cutar coronavirus. Hukumomi a kasar Jamus sun baiwa masu kananan shaguna damar budewa don ci gaba da kasuwancin su a yau Litinin, amma dai dokar bada tazara a tsakanin juna tana ci gaba da aiki. Kwanaki kadan kamun a fara azumin watan Ramadana, kasashen musulmai a fadin duniya na juyayin yadda azumin zai zo musu cikin matsalolin halin annobar coronavirus a cikin dokokin hana cuɗanya a daidai wannan lokaci da cuɗanya take a zaman wani sashe na ibada. Kasuwannin hannayen jarin Asiya sun fara motsi a yau Litinin a daidai lokacin da masu saka hannayen jari ke ci gaba da dakon alamun inda aka halatta tattalin arzikin duniya zai juya a cikin wannan lokaci na annobar coronavirus.
To duka iya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai zuwa gobe da safe in Allah ya yarda ku sake jin wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Amma da Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Squashin da ta daidaita mana sauti da injiniyan mu. Domin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya. Ma'assalama.